sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal download da kuma niya hawa kuma na iya samu a Alpha Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama ta shato suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masaure assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku cewa sanata daga jihar Kogi a Najeriya wato sanata Dina Melaye sun shiga takon saka shi da jami'an tsaro sai kuma mu kawo muku shirin da rashin tayi na tare da Salo Garba sannan mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun Najeriya tare da baban gidan Jibrin sai sakonin da ku masaure kuka aika muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Badaguzayin wasu daga cikin jerin makamai masu linzami da ake zargin ƴan tawayen Yamal da suke saman ɗaurin gidi daga Iran suka harba akan ƙasar Saudiya sun kashe mutum ɗaya suka kuma jikata wani wasu mutane biyu a Riyadh. Kamar yadda wasu kafofin yada labarai a Saudiya suka bada labari waɗanda harin ya rutsa da su ƴan ƙasar Misra ne dake zaune a wata unguwa dake babban birnin Saudiya. Rundunar mayakan sama ta Saudiya ta ce ta tare ta kuma lalata makamai masu linzami guda 7 da aka harba akan Riyadh da wasu birane na ƙasar guda 3. Wasu shaidun gani da ido dake cikin ƙasar sun ce sun ji karar wata gagarumin fashewa sun kuma ga walƙiya a sararin sama. Jama'an Saudiya sun ce harin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasar. Iran ta tabbatar da ba da goyon bayanta ga 'yan tawayen Houthi amma kuma ta musanta ba su makamai. Gwamnatin Najeriya tana tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram kamar yadda ta faɗa akan yiwuwar tsagaita wuta kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yada labarai Lai Muhammad ya bayyana a jiya Lahadi. Wannan shine karin farko a cikin shekaru da gwamnati ta fito ta bayyana cewa tana magana da Boko Haram akan shirin tsagaita wuta. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta faɗa a baya cewa a shirye take ta gudanar da shawarwari da mayakan sa kan amma ba ta bada wani ƙarin bayani ba. A halin da ake ciki kuma sama da 'yan mata 100 da mayakan Boko Haram suka sako sun koma ga hannun iyayensu a jiya Lahadi. A cikin watan Fabrairu ne mayakan sa kan suka yi garkuwa da 'yan matan da suka sace su daga garin Dabci. Masu zanga-zangar 'yan awarin Catalonia sun yi arangama da 'yan sanda a birnin Barcelona a Spain yayin da suke mace nuna rashin amincewarsu da kama tsohon shugaban yankin Caspe de Mort. 'Yan sanda sun yi amfani da kulaƙai domin hana masu zanga-zangar zuwa ga ofisoshin gwamnatin Spain. Masu macin sun jefi 'yan jami'an 'yan sandan da shara da wasu abubuwa, aƙalla mutane 50 ne suka samu raunuka. Dubban mutane ne suka mamaye titunan babban birnin Catalonia da nuna goyon bayansu ga shugaban yankin da aka tsige mai ra'ayin 'yan awarin wanda aka kama shi bisa takardar san macin ƙasa da ƙasa a ƙasar Jamus a jiya Lahadi. Tsohon shugaban ya tsallaka akan iyaka daga ƙasar Denmark ne zuwa ƙasar Jamus. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da tunanin da ake cewa ya kasa samun gogaggun lauyoyi da za su kare shi a binciken ƙasar London da Rasha ta yi a zaɓen Amurka, duk da cewa wasu lauyoyi guda biyu da aka ba da sanarwar za su shiga sahun lauyoyi da za su kare shi yanzu ya fasa ɗaukar su. Sabuwar gyaran fuska a rukunin lauyoyin Trump na zuwa ne kwanaki bayan da jagoran lauyoyin da suke kare shi kan wannan zargin da ake kira John Dodd ya janye daga cikin lauyoyin yayin da wani shahararren lauya da ke nan Washington Theodore Olson ya shi kuma ya ƙi amsa gayyatar zama ɗaya daga cikin lauyoyin da suke kare Trump. Jiya Lahadi, Mark Zuckerberg mai kamfanin Facebook ya yi amfani da shafukan wasu manyan jaridu daban-daban tara a Ingila da Amurka, inda ya nemi afuwa daga ma'abutan Facebook saboda gagaruman zamba cikin aminci da kamfanin ya yi wajen bayyana bayanan miliyoyin mutane da suke amfani da dandalin na Facebook. Zuckerberg bai ambaci sunan kamfanin ƙasar Birtaniya ta Cambridge Analytica da ake zarge da amfani da dimbin bayanai da ya samu daga hannun wani mai bincike dan ƙasar Ingila da Facebook din ya bashi izinin ya tattara bayanai domin harkar bincike da ya ibinci ilimi. Kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaban Amurka Donald Trump ya biya Cambridge dala miliyan 6 wajen masa bayanai kan masu zaɓe a yakin neman zaben Amurka da Trump ya yi nasara a shekarar 2016.
Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Fara da rahoton takon sakan da ake tsakanin Sanata Dina Milaye na Majalisar Dattijan Najeriya da jami'an tsaro a kasar ga Nasiru Adamu Yahlikaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta shigar da ƙara babbar kotun tarayyar Najeriya da ke kogi don tuhumar Sanata Dina Milaye da laifin damƙa bindigogi ga wasu 'yan bangar siyasa biyu, Kabiru Sa'idu mai shekaru 31 da Nuhu Salisu mai shekaru 25. Tuhumar dai ta biyo bayan kama 'yan bangar ne da ake tuhuma da satar mutane, inda suka bayyana cewa wani mutum mai suna Muhammad Audu ya haɗa su da Dina Milaye a Abuja a bara, inda nan ne suka mallaki makaman. Rashin gurfanar Milaye gaban kotu a zaman farko ya sanya rundunar barazanar matuƙar ya ƙi bayyana a ranar 28 ga watan nan za ta ayyana neman sarwa a Jallo. Kakakin rundunar Moshood Jimoh wata sanarwa ya ce rundunar ta sanar da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki halin da ake ciki don turo Dino ya amsa tambayoyi amma ya ki zuwa. A martaninsa, Dino Milaye ya ce ba zai halarci kotun ba don zargin barazana ga rayuwarsa.
Ba a taɓa zuwa ofis ɗina ba, ba a taɓa zuwa gidana ba, ko a nan ko a kogi ana neman na a kotu ba. In ban je kotu ba, kotu ce za ta ba da wannan me na sanda ya koma ya zama judge, sun zama alkali. Kawai ne suna son su kashe ni ne, suna son yakin da muke wa talakawa muke a gyara gwamnatin kogi, a gyara gwamnatin Najeriya, suna son kawai in yi shiru. Mu kuma ba za mu yi shiru ba sai dai su kashe ni. Wallahi tallahi, wallahi tallahi. Mun na lashe takobi ba gudu ba da baya, za mu ci gaba da kare talakawan Najeriya. Inda gwamnati take da kuskure, za mu fito mu gaya mata gaskiya cewa ana bukatan gyara.
Amma haka ne Dino, me yasa ba za ka sadaukar da kanka ka je kotun nan ran 28 ga wata ka nuna cewa za ka iya kare kanka ba?
To ka san me rai fa shi yake kare kanshi. So biyu aka nemi raina a wannan wurin. Ba sai ina da rai zan kare kaina ba? Ko talakawan ma da nake wa yaƙi, ai sai ina da rai. Saboda haka dole in fara kare raina tukuna. Ni kawai yanzu na riga na yi takarda, na tura majalisar ɗinkin duniya, na tura wa America, na tura wa Amnesty International, National Human Rights Commission, na cewa akwai haɗin bakin 'yan sanda da gwamnan kogi suna son su kashe ni.
Kazalika Milaye na fuskantar kiranye daga hukumar zabe bayan kasa samun nasarar ɗaukaka ƙara, amma yanzu ya nufi kotun koli don neman dakatar da wannan korar. Ga Aliyu Bello na hukumar zabe.
Dina Milaye ya ɗaukaka ƙara ya kai wata kotu, wacce kotu kuma ta ce a'a, ta yi watsi da ƙararsa ta kuma sake dawo hukumar zabe aikin cewar ta ci gaba da wannan ƙurar kiranye kamar yadda mazaɓarsa ta nema.
Duk da haka dai, Dina Milaye ya yi wannan bugun kirjin.
Dawowa dai ne, insha Allah, dawowa gida, amma zan koma gida sai ranar 20 ga watan Mayu 2019.
Milaye dai da yanar gizo ta yayata cewa ya arce daga Najeriya ya garzo Abuja, yana cewa baya shayin komai. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A shakata da wannan faifan.
Ba da 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 ba
To a gaida marigayi dan kwaro har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC mu yanzu agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 11 ga kuma shirin mu na gaba
kudi a sashin yanzu ta hanya mai kyau
kudi a sashin yanzu ta hanya mai kyau
kudi a sashin yanzu ta hanya mai kyau
jama'a assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ni Salu Garba ke muku maraba da shirin da rashin tayi kusan watanni biyu kenan da gwamnatin Ingila ta bada wata sanarwar bazata inda ta ce za ta bari ƴan Najeriya su yi kasuwanci a Britania da Naira to ko menene wannan yake nufi wakilin muryar Amurka dake Kano Malam Mahmud Ibrahim Kwari ya yi fira da Dr. Lawal Yahaya Habib malamin harkokin kasuwanci cinikayya tsimi da tanadi a kwalejin kimiyya da fasaha na jihar Kano ga Mahmud Kwari da firar
malam a kwanakin ko ɗan makon da suka wuce gwamnatin Burtaniya ta ce za ta bullo da tsari wanda zai tabbatar da cewa zaka dauki kudin Najeriya wato Naira kai amfani da shi a birnin London ko kuma ko ina ne wani ba ko wani bangare ne na kasar Burtaniya kai sai ko ka sayar ko a sai kayanka da Naira ko ka sayar a baka Naira da sauransu wani abin yana ta wato yiwa mutane kai ko mu a kwalan su cewa menene ku a nazari kuke ganin cewa ya sa hukumomin Burtaniya sun bullo da wannan tsari me nazari ya nuna ne
assalamu alaikum na da abin da ya kamata mu fara ganewa shine cewa Najeriya a Afirka tana ɗaya daga kasashe wanda suka fi muhimmanci a kasuwanci da kasar Ingila bayan rainin da Ingila ta yi mana sannan kuma ita Najeriya muhimmancin ta yana daga wato abin da Hausa yake cewa ita kasuwa mutane su ne kasuwa tafi kowace kasa a Afirka yawan mutane kuma tafi kowa a Afirka yawan mutanen da suke zuwa suke kasuwanci a kasar Ingila duk sanda tattalin arzikin Najeriya yayi kasa ko mutane suka rasa kuɗi to wato kasuwa a Ingila tana girgiza saboda yawan zuwa da masu kuɗin mu da masu karatun mu da sauransu suke zuwa a yanayi da ita Burtaniya ta samu kanta na fita daga cikin kungiyar Turai tana neman waɗanda za ta dada assasa ta dada karfafa kamunta na kasuwanci a gare su a ɗaya daga ciki a kasashen Afirka wanda in ka lura a Najeriya wato ita kasar Afirka ma gaba daya yanzu ta zama ita ce wato abar bege ga manyan kasashen duniya misali China hankalinta ya juyo a America haka
wato nahiyar Afirka
to menene dalili shine wannan nahiya ita ce nahiyar da tafi kowanne siyan kayayyaki wanda ba ta sana'antarwa su kuma waɗancan kasashe suna da sana'antar da kaya misali America tana sana'antar da kaya China tana sana'antarwa Burtaniya tana sana'antarwa idan suka cinikayya a tsakanin su sai wannan ya tsaye na wannan wannan zai tsaye na wannan mu ko kasashen Afirka ba ma sana'antar da komai sai dai mu siya saboda haka mu ne kyakkyawar kasuwa wanda za mu siya mu ba su abin da suke so na daga kuɗi daga kuma albarkatun kasa wanda suke bukata ita Burtaniya abinda take bukata ta dade rike Najeriya shine ta tabbatar da cewa ƴan Najeriya tattalin arzikin kasar su ba zai hana su iya zuwa su je kasar ta wajen kasuwanci ba me za ta rike wuyan su shine ta sa kudin su ya zama ɗaya daga cikin abin da za a iya cinikayya da shi a Burtaniya wannan zai sa a maimakon ka tafi ta kasa zaka tafi da kudin nan ka yi siyayya a Burtaniya kamfanoninta da kasuwanninta suna jijjiga a sanda tattalin arzikin kasa na ƴan Najeriya ya kasa kuma yanzu zuwan China da sauransu wanda zai sa kudaden China da ba su da karfi darajar su bata kai na Burtaniya ba izamana cewa hankali ya tafi ka tsokan zuwa China da kasuwanci sannan ga America tana da danno karfinta abinda Burtaniya za ta yi tunda kudin ta yana da karfi kuma sannan tana da rasa abokan cinikayya musamman na Turai abinda za ta shine ta bada karfinta wajen kasashen Afirka musamman Najeriya da tafi ko ina yawa tafi kuma ko ina masu zuwa siyayya to izamana cewa da kudin ka in ka dauka ka shiga cikin kasar Burtaniya zaka siyayya wannan zai dada mai da mu izamana cewa ba za mu barta ba
to wannan malam yana nufin kenan darajar kudin naira zai iya zai kare kenan misali idan haka ta faru
to karuwar sa ya danganta da irin abinda su ƴan Burtaniya za su bukata darajar kudi a kasa yana dogara ne da yadda bukatun kudin ka yake da kasashen duniya misali me take sana'antawa da kasashen duniya suke bukata za su siya idan za su siya shine za su samu abin da ake kira musayar kudi domin su zo su siya idan misali Najeriya fetur kawai take siyarwa ba ta da wuta da take sana'antar da wadansu kaya ba wadansu ayyukan kayan gona da take fitarwa mannan iyakacin bukatunsa iyakacin wannan ne abin da ake kira demand to abin da ake kira bukatar kayayyakinka shi yake sa darajar kudinka amma idan ana karɓar kudinka a wayansu kasashe ba yana nufin dole darajar kudinka za ta karu ba sai dai in kayayyakinka da kake sana'antarwa ana da buƙatar su ba kudin kawai ba saboda haka idan ya zama cewa ana kashe kudin Najeriya a Burtaniya ko da kudin zai dade daraja ba zai kai yadda a ce a Najeriya ce take sana'antar da kaya kayayyakin Najeriya ake buƙata a Burtaniya ba ka gane bambanci
to idan haka ne malam wace irin gajiya Najeriya za ta samu ko kuma ƴan Najeriya da wannan tsari da Burtaniya take so ta dabbaka
saukin kudin musaya shine ko da cewa ba wai darajar kudin ne za ta ragu ba amma saukin kudin musaya ma'ana za ka dauki kudin ka dalibi zai dauki kudin su kudin Najeriya a tura masa ya biya kudin makaranta idan misali aka shirya kudin Najeriya miliyan 3 ne yake biya kudin karatun sa dan ya zama na cewa zai biya da naira ba zai biya da kasa da miliyan 3 ba miliyan dai 3 zai biya amma ya samu saukin kudin musaya saboda haka baya bukatar kasuwa bayan fage da sauransu zai dauki kudin nasa ya tafi can kaga akwai wannan sauki na kudin musaya zai baya bukatar sai ya caccanje kudi anan kafin ya je a Burtaniya su kayayyaki zai je can ya samu kudin Najeriya siya kaga saukin kudin musaya wannan saukin kudin musaya zai sa kasuwanci ya tabbata idan ya tabbata tsakanin kasar Burtaniya da Najeriya ba tare da wai lallai sai kudin Najeriya da daraja ba amma cinikayya za ta ci gaba da dorewa saboda saukin kudin musaya
wannan tsarin yana nufin misali yanzu idan ina dalibta a Burtaniya ko ina wata hada-hada a Burtaniya idan na je banki zan iya zarar kudin naira kenan ne amfani da su ko kuma a ya tsane shi tunda ka ce babu maganar musaya
eh to ai wannan abin da yake nufi shine za a iya samun kudaden Najeriya a can a kasuwar su ana sayarwa zaka iya zuwa ka tafi da kudin ka ko kuma daga kudin ka daga nan ka tura shi Burtaniya in ka je ba waka dauki kudin pound na Burtaniya ba a ka dibi kudin Najeriya kai mu'amala da su kudin ka kake shashewa da darajar sa da kake da ita yake da ita anan idan anan za a ce pound din Ingila misali 250 ne idan in ka canja shi anan ga yadda yake a can din ma kusan haka ne bambanci shine baka bukatar sai kai buwayen su hanyoyi na ka canja naira ta zama pound sannan za ka kashe kawai in ka je za ka dauki naira ka kashe amma daidai abin da yake kimantawa abinda aka ce darajar wannan shine daidai da wannan haka zaka kashe a can wajen
baya ga wannan saukin samun yanayi na musaya din akwai wani alfanu da misali shi dan kasar Najeriya misali za a iya cewa gashi zai iya cin gajiya idan aka ci gaba da wannan mu'amala ta a dinga amfani da kudin Najeriya a kasar Burtaniya
a to ai id a shi dan kasa babban cin gajiyarsa ya zama na cewa kudin sa yayi karfi yayi daraja kuma in aka buƙaci kudin sa a wayansu kasashe ya zama na cewa buƙatar kudin nasa ba wai buƙata ce ta 'yan ƙasar sa ba ta 'yan waccan ƙasar ne suke buƙatar kudin sa domin su zo su ci da kaiya da shi shine kudin sa zai daɗa daraja in kudin sa ya daɗa daraja sai ya zama na cewa shigo da kayayyaki za su yi sauki idan kudin shigo da kayayyaki suka yi sauki wato tsada kayayyakin za ta sauka amma a wannan yanayin ba kudin ne za su yi sauki ba dan ana ci da kaiya da su za dai a sa masu ciniki da kasashen Ingila wato da siyo kayayyaki daga nan za su samu saukin kudin musaya to in ma za a samu saukin rashin bin kasuwar bayan fage domin a canja kudi ita ce za ta tallafa cinikin yayi sauki kayayyakin da aka samu daga Burtaniya kudin su idan mana cewa ba zai dada zafafa ba saboda ba sai an bi ta bayan fage ake samu kudin cinikayya ba amma ka tuna cewa kudin Burtaniya yana da wani karfi da kusan ba wani kudi da ake cinikayya da shi yanzu a Najeriya wanda suka fi na Ingila kuma wannan siyansa da ake yi da za a siye shi da naira ba zai karya shi ya yi rugurugu ba kuma mafi yawa bukatun da yanzu Najeriya take da shi Najeriya ta fi bukata a kasashen China da sauran kasashe masu tasowa India da sauransu fiye da Ingila mafi yawa kayayyakin Ingila na masu kudi ne kuma suna da daraja da yawa a duniya wanda shi ne ya sa ta iza mana cewa ita ba ta son ta kare kudinta kuma kayanta ba masu sauki ba ne ga kasashe masu tasowa.
To mana a hukumance fa za a iya ce akwai wata gajiya misali da a gwamnatance za a iya cewa Najeriya za ta amfana da wannan tsari idan ya ci gaba da wanzuwa?
Eto, diplomasiya wannan wani abu ne ci gaba kasa iza mana cewa wata kasa ta mutunta kudin wannan kasar kuma ta dauke shi da wani abu wannan yana nuna kasar cewa ita fa kasar nan wato kawa ce ta kasuwanci ta dindindin wanda kuma ake ganin cewa za kasuwanci da ita zai tabbata wannan yana nuna Najeriya kawa ce ta dindindin ga Burtaniya kuma kasuwancin su zai ci gaba da haɓaka kuma shugabannin su za su ci gaba da damawa tare wannan yana nuna tafiya tare ne a kasuwanci amma ba yana nuna cewa su Ingila za su karya kudin su ne domin 'yan Najeriya su samu ta garaba sa ba.
Madalla jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin Dr. Lawal Yahaya Habib da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Solomon Abu tare da Chobahiro Diodune da suka shirya mana sauti ni Salu Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya.
To a gaida Salu Garba yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridan ne yau da jaridan Leadership a daya daga cikin labaran jaridan na cewa kungiyoyin shugabannin arewacin Najeriya na neman wasu 'yan takara hazikai daga arewacin Najeriya. Jaridar ta bayyana cewa karshen wani taro da kungiyar Arewa Consultative Forum ACF da Northern Elders Forum da kuma wasu kungiyoyin arewacin Najeriya 16 suka gudanar a garin Kaduna sun bayyana takaicinsu ga jagorancin wakilai daga jihohin arewacin Najeriya a gwamnati mai ci yanzu. Duk wanda aka kama da makami za a yi maganinsa, in ji rundunar sojan Najeriya. Wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation. Jaridar ta ruwaito rundunar sojan Najeriya ta hannun kakakinta Brigadier General Texas Chukwu na bai da martani game da kalaman da tsohon ministan tsaron Najeriya General Tiwa Danjuma yayi cewa a wasu sojoji na taimakawa wajen tada husuma a ƙasar, inda kuma ya kira ga al'umma su tashi tsaye su ɗauki makamai domin kare kansu. Rundunar sojan dai ta ruwaito babban hafsan sojojin Najeriya na musanta zargin da tsohon hafsan kuma ministan tsaron na Najeriya ya yi. Rundunar ta yi gargaɗi ga jama'a da su watsi da kalaman na tsohon ministan tsaron Najeriya Theophilus Danjuma. Sai kuma jaridar The Sun inda ta ruwaito hukumar sadarwa ta ƙasa na cewa yanzu haka masu amfani da shafin internet a Najeriya sun kai miliyan 100. Jaridar ta The Sun ta ruwaito shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa NCC Professor Umar Garba Dambata na cewa yanzu haka masu amfani da shafin ta internet sun kai miliyan 100 a yanda kuma masu amfani da wayar salula suka kai miliyan 147. A cewar shugaban hukumar ta NCC dai yanzu haka hukumar ta kamar da wasu ajandodi guda 8 da zai taimaka wajen bada kariya ga masu amfani da kafofin sadarwa daban-daban a Najeriya. Iyaye ƴan matan sakandaren Chibok a jihar Borno sun gana da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo a Abeokuta, wannan dai da ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Independence. A cewar jaridar, iyayen ƴan matan sakandaren Chibok a jihar Borno sun gana da tsohon shugaba Chief Olusegun Obasanjo a gidansa dake Abeokuta, inda kuma suka gabatar masa da roƙonsu na fatan a sako ƴaƴansu da aka sace. Iyayen dai sun bayyana jin daɗin su da sako ƴan matan garin Dabci a jihar Yobe su 104, inda kuma suka ce hakan ya ƙara musu ƙwarin gwiwa da cewa za a sako ƴaƴan nasu nan ba da dadewa ba su ma. A ƙarshe sai jaridar This Day, jaridar kuma da ta rawaito dandarar ƴan sandan Najeriya na neman ɗan majalisar dattijan Najeriya Senator Dina Malaya ruwa a Jallo. A cewar jaridar, kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya ya buƙaci Senator Dina Malaya ya kai kansa hedikwatar ƴan sandan Najeriya dake Lokoja don ƙashin kansa kafin rundunar ta ayyana shi a matsayin wanda ake nema ruwa a Jallo. Bayan Senator Malaya da rundunar ke nema, har ila yau tana neman Muhammad Audu, dan tsohon gwamnan jihar Takogi, wato marigayi Abubakar Audu. Yanzu haka suke fuskantar caji a wata babbar kotun tarayya dake garin Lokoja bisa zargin da ake musu da mallakan makamai ba bisa ka'ida ba. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, murar Amurka mai magana Nura Muhammad mai Afirka Gusau. Arin hakika mun ji daɗin sako mata ƴan makarantar Dauci da mayakan Boko Haram suka sace, kuma wannan baya rasa nasaba da addu'o'in da al'umma sun ka duka kusa suna yi. To amma ya kamata iyayen waɗannan yara su san su saki jikinsu domin su bar ƴaƴansu su ci gaba da zuwa makaranta.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye Bakos LGC Sarkin Mayun Baba. Abin da ya bani mamaki a jihar Plateau, siyasa ya zama ƙarya, siyasa ya zama cin amana. Manyanmu na Plateau sun cuce mu. Ina roƙon mutanen Plateau, yanda muka yi muka zaɓi lalunmu, mu yi haka mu kwada shi da ƙasa. Lalun ba mu da gwamnati Plateau. To don Allah, don Annabi talakan Plateau, ba faɗa ba komi ko zai zaɓi wanda ya yi mishi kyau.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Sabiu Sidi Gamfuri ne ga mazaunin Accra Ghana. Ina murna da sako ƴan matan nan da aka yi na Najeriya. Ina kuma ma ƴan Najeriya da uwayensu barka. Allah Ubangiji ya taimaka wa wanda kuma suka rasa nasu, to Allah ya sa sun huta, kuma Allah ya ba su hankali.
Assalamu alaikum, mai magana Ibrahim mutumin mai zama a Kara, mutumin garin Dan Sara a jamhuriyar Nijar. Ina nuna farin ciki na da murna da farin ciki da sako ƴan matan da aka yi ƴan makaranta a Najeriya. Ina yi ma wayannan ƴan mata ina yi musu barka. Allah ya ƙara kiyayewa gaba.
Madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Baraguzan wasu daga cikin jerin makamai masu linzami da ake zarge ƴan tawayen Yamal da suke sabon ɗaurin gindigindi daga Iran suka harba akan ƙasar Saudiya sun kashe mutum ɗaya da jikata wasu mutane biyu a Riyadh, kamar yadda wasu kafofin yaɗa labaran Saudiya suka ba da labari. Waɗanda harin ya rutsa da su ‘yan ƙasar Misrali da ke zaune a wata unguwa da ke babban birnin Saudiya. Rundunar mayakan sama Saudiya ta ce ta tare kuma ta lalata makamai masu linzami guda 7 da aka harba a kan Riyadh da wasu biranen ƙasar guda 3. Gwamnatin Najeriya ta ce tana nan tana tattaunawa da ƙungiyar Boko Haram akan yiwuwar tsagaita wuta. Kuma wannan tattaunawar ta yi nisa kamar yadda ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya bayyana a jiya Lahadi.
To madalla, yanzu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Jikiko hadda shirin ilimi garkwar dan Adam tare da Yusuf Aliyu Harande. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Alheri.